Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Akalla mutum 40 ne suka mutu a tsakanin jihohin New York, New Jersey, Pennsylvania da Connecticut a ranar Laraba, bayan da makwabciyar guguwar da aka wa lakabi da Ida ta haddasa ambaliyar ruwa a waɗannan jihohi. Lamarin da har ila yau ya tsayar da al'amura cak a New York, birnin da ya fi ko ina yawan jama'a a Amurka. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan, inda za mu leƙa hadda jihar ta Louisiana, inda daga nan guguwar ta samo asali. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To, adadin waɗanda ambaliyar ruwa ta halaka a yankin jihohin New York, New Jersey, Connecticut da Pennsylvania na ci gaba da ƙaruwa, bayan da makwabciyar guguwar Ida ta sauka a yankin da yammacin ranar Laraba. Akalla mutum 40 hukumomi suka tabbatar sun riga mu gidan gaskiya, ana kuma fargabar adadin zai iya ƙaruwa yayin da ma'aikatan ceto ke ƙoƙarin kaiwa ga yankunan da a da ba a iya kaiwa a gare su. Abokin aikina Babu Yakubu Makeri, bazanin birnin New York ne, ya kuma yi min ƙarin bayani kan irin illar da guguwar ta yi.
Wato, daidai wannan lokacin an tabbatar da mutane 45 suka mutu a wannan yanki sakamakon wannan ruwan da aka yi. Sannan nan New York kadai sama da mutane 12 ne suka mutu a nan New York kadai. To, in ka duba irin abubuwan da suka faru, an samu ambaliya ne fiye da yadda tunanin mutum yake bashi. Wato, daga jihar New Jersey, zan iya ce ba gidaje da aka ce wannan ambaliya ya kwantar da su, ya lalata su, ya murkushe su kwata-kwata, sun fi 50. Sannan in ka zo nan New York, haka za ka ga motoci sun saurakar hanya saboda ruwa ya dabaibaye su, har ma ba a gani wasu motocin. Haka ma an kaje Connecticut, wanda shi ma yana da iyaka da jihar New York da sauransu. Wato, ruwan ko shakka babu ya yi ɓarna fiye da yadda ma, don har yanzu ana cikin neman mutane ne wanda yake ba a gan su ba.
To, halin da bala'in ambaliyar ruwan ya jefa musamman shi birnin na New York, mai yawan mutum sama da miliyan 8, ya sa al'amuran yau da kullum sun tsaya cak a lokacin da ambaliyar ta fara mamaye titunan birnin.
Da ruwan ya yi ƙarfi, sai jami'ai a New York ko kuma hukuma daga nan New York ta ba da sanarwa cewa an dakatar ko kuma an soke zirga-zirgar jiragen ƙasa. To, kai ma ka san a New York miliyoyin mutane ne ke amfani da sufurin jirgin ƙasa a kulli yaumi. Wannan ya sa mutane da suke gurin aiki da ya kamata su tashi jiya dare ba su iya sun taso ba. Su kuma waɗanda za su zo dare, za su je aiki dare, su je su karɓi waɗanda suke wurin aiki suka faro tun daga ranar, su ma ba su iya sun tafi ba. Saboda jirgi baya zuwa, jirgi baya dawowa. Alhamis ɗin ma, wato, jirage ba su aiki da kyar, aka samu motocin bas-bas ke aiki. Kuma motar bas ba zai iya kwashi dubban mutane da suke sufuri a lokaci guda, musamman safiya, masu zuwa aiki. Shi yasa sai ya bari mutane suka taru. Ba a tafiyar da ya kamata a ce gayi shi cikin awa ɗaya, sai ka kwashi awa biyar sannan ka iya kai wannan tafiya.
To, a mafi yawan lokuta akan sami katsewar wutar lantarki idan aka samu kamar irin wannan makwabciyar guguwa. Kamar ya lamarin ya kasance a nan a birnin na New York inda kake?
Kwarai kuwa an samu haka, saboda a kiyasi da ainihin hukumar New York ta bayar, ta nuna cewa wannan yanki ne, kamar yadda da farko na gaya maka, wannan jihohi guda hudu an samu gidaje 150 da ba su da wutar lantarki a daidai wannan lokacin.
To, aukuwar iftila'i irin wannan kan zo da abubuwan ban mamaki ko ta da hankali da ma jefa mutum cikin yanayi na tausayi. Hakan yasa na tambayi Babu Yakubu Makeri ko ya ga wani abu makamancin hakan.
Wato, abinda na gani na ji daɗi, wato, menene jin daɗin da na yi, shi ne abin tashin hankali ne, amma za ka iya kiran wannan abin jin daɗi. Shi ne daga New Jersey, akwai abin nan, akwai wani mutum da shi da matansa da ɗan jinjire su da bai wuce wata ɗaya ba. Shi ne, wato, yadda ya ga iska da sauransu abin nan na, wato, hankali da ya tashi, ya ce ma matansa, taso mu bar cikin gidan nan. Fitewarsu daga gidan ke da wahala, sai gidan gaba ɗaya rushe ƙurmus har ƙasa. To, wannan abin tashin hankali ne, amma dole mutum ka nuna jin daɗinka cewa rai ya kukuta daga cikin wannan abin.
To a can jihar Louisiana inda guguwar ta aida ta fara barna, watanni sun ce an fara maido da wutar lantarki a wasu yankuna, bayan da sama da mutum miliyan 1 suka rasa wutar a lokacin da guguwar ta ratsa cikin jihar a ranar Lahadi ta gabata. Dan shekara 70, Theophilus Charles, wanda mazaunin jihar ne, ya ce ya yi asarar daukacin abubuwan da ya mallaka. Ya ce komai na waya watsi, bangon gidana, rufin gidana, kayan sawana, kayan ɗaki, kayan latironi, kai na rasa komai. Gwamnan jihar ta Louisiana John Bell Edward, wanda ya ce guguwar ta yi matuƙar ɓarna, ya yi gargaɗi ga jama'ar da suka fice daga gidajensu da kada su yi hanzarin komawa.
If you have evacuated, now is not the time to return.
Ya ce idan dai har ka fice, yanzu ba lokacin komawa ba ne, har sai an ba ku izinin komawan. Wuraren kasuwanci ba su bude ba, kantina ba su bude ba, makarantu ma ba su bude ba. A dai yau Juma'a ake sa ran shugaba Joe Biden zai kai ziyara jihar ta Louisiana, wacce zuwa yanzu adadin mutanen da suka mutu ya kai 9, inda zai je ya gane wa idanunsa irin ɓarnar da guguwar ta yi. Jama'a, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Baba Yaku Makeri da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma Julie Ladis Gresham, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.